Sashen Hausa na Murya Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mita 25, 31, 41, 60. A Nijar kuma ana kama mu ne a tashar Motavio Africa da ke yammai kan mita 102.5 zangon FM ko a gidajen radio masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad Sarauniya Dalol da Niyya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci da saduwarmu da ku a wannan shirin na yanzu. Abdulaziz Adili Torone tare da Ibrahim Garba. Bayan labaran duniya, za mu kawo rahoto kan sabuwar doka da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ayyana.
Abu mafi ala dangane da kowace irin doka ko kuma kowace irin oda wadda ta fito, abu mafi ala.
Yau muna son ku gaya mana albarkacin bakinku akan wannan babbar rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana domin tallafawa mata, matan karkara. Sai ku kira ku ba mu ra'ayoyinku bayan mun bude layi ga lambar za ku iya kira, ita ce 1-202-205-6555. Yanzu kuma sai ku dakaci labaran duniya.
Assalamu alaikum wasu saurare ga labaran. Kasar Saudiya na shirin amsa cewa dan jaridan nan da ya bacce mai suna Jamal Khashoggi kashe shi aka yi, a cewar rahotannin kafar labarai ta CNN. Kafar labaran ta CNN mai mazauni a Amurka ta ce majiyoyi sun gaya mata cewa kuskuren da aka yi wajen kokarin tatsar bayanai shi yayi sanadin mutuwar Khashoggi. A cewar CNN, da alamar waɗanda suka tunkari Khashoggi din sun nemi su sace shi ƙarfi da yaji su kai shi Saudiya don a ci gaba da yi masa tambayoyi, sai kuma abin ya zo da ajali. Kafar ta CNN ta ce ana kyautata zaton rahoton da Saudiya za ta gabatar, za ta ce da ba da izinin ta aka yi yunkurin sace Khashoggi ba, kuma za ta dau matakin ladabtarwa kan waɗanda ke da hannu a al'amarin. An dai ga Khashoggi a faifan bidiyo yana shiga karamin ofishin jakadancin Saudiya makonni biyu da suka gabata, amma tun sannan ba a ji duriyarsa ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Sarki Salman na Saudiya ya gaya masa wata tattaunawar da suka yi ta tsawon minti 20 ta wayar tarho a yau din nan Litini, cewa shi bai da masaniya kan abin da ya faru da Khashoggi, wanda aka san shi da yawan caccakar Yirima Muhammad bin Salman na Saudiya. Shugaba Donald Trump a wata hirar da aka yada ta da daren jiya Lahadi a shirin gidan talabijin na CBS mai suna 60 Minutes ya yadda cewa Amurka ta shiga yakin cinikayya da China. Ya fi son bayyana al'amarin da takaddamar cinikayya kuma ya sha alwashin yin galaba. Ita ma China a wannan shiri na CBS, jakadanta a Amurka Sue Tanghai ya ce zarge-zargen da ake ma China ba su da tushe, kuma hakan rashin adalci ne ga mutanen China. Ya ce da wuya a ce wai al'umma mai girma irin China ta ci gaba ne kawai saboda sace-sacen fasahohin Amurka a maimakon dogaro ga kanta. Ya ce wannan bai yiwuwa ko misali zaratin. Wani shehin malamin fannin tattalin arziki a Jami'ar John Hopkins mai suna Steve Hankey ya gaya ma muryar Amurka cewa tabbas Amurka da China sun shiga yakin, wato yaki a fagen cinikayya. To amma fa China ba karamar, wato ba kamar kasar Japan ta shekara ta 1980 ba ce, yace kasa ce fa mai karfin gaske. To karfa shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashen cewa sakataren tsaron Amurka Jim Mattis na iya zama ɗaya daga cikin manyan jami'an gwamnatinsa da za su yi murabus nan gaba. Shugaba Trump, wanda ɗan Republican ne, ya faɗa a wata hira jiya Lahadi a shirin gidan talabijin na CBS mai suna 60 Minutes cewa bai da alamar da ke nuna cewa Mattis zai yi murabus. To amma ya ƙara da cewa, amma ina ganin in za a faɗi gaskiya shi ɗan demokrat ne, idan da gaskiya ake son a faɗa. To amma shugaba Trump ya ƙara da cewa Mattis, wanda janar ɗin sojan ruwa ne mai murabus, mutum ne mai kirki wanda suke da kyakkyawar fahimta tare, zuwa yanzu dai manyan jami'an gwamnati da dama ne suka yi murabus au da kashin kansu au kuma an sa su yi hakan, cikin su har da jakadiyar Amurka Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley, wadda ta faɗa a makon jiya cewa za ta yi murabus a ƙarshen wannan shekarar. Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu sun yi wata tattaunawa a mataki na sama a shiyyar nan da ba a harkar soji ciki mai cikakken matakan tsaro a yau ɗin Litini. Tattaunawar ta taɓo batun aiwatar da yarjejeniyar da suka cimma a ganawar da suka yi kwanan nan a birnin Pyongyang, a daidai lokacin da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ke kiran al'ummar duniya da ta saka ma shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un saboda himmar da ya bayar wajen kawar da makaman nukiliya. To amma duk da wannan hasashe na mun, har yanzu ƙwararru na kaffa-kaffa wajen tabbatar da cewa an yi wani abin kirki game da batun kawar da makaman nukiliya. Ministan shirin haɗin kan Koriyawa Kim Yong-yong ya jagoranci tawayar Koriya ta Kudu mai mambobi biyar zuwa Panmunjom. Chairman ɗin kwamitin sake haɗa kan Koriyawa wanda ya jagoranci tawagar Koriya ta Arewa Ri Song-won shi ne ya tarbi tawagar Koriya ta Kudun.
Labaran duniya aka je daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To madalla, yan sai rahotanni kuma zamu fara ne da na Umar Faruk Musa kan sabuwar doka da shugaba Muhammadu Buhari ya fitar game da mutanen da aka ce an haramtawa fita daga kasar, wanda a kansa ne ya zanta da ministan shari'a na Najeriya. Umar Faruk, gareka.
Ministan shari'a Abubakar Malami, wanda shugaba Muhammadu Buhari ya ba nauyin aiwatar da wannan dokar da gaggawa, ya yi mun ƙarin haske dangane da dalilan da ya sanya gwamnati ta fito da wannan dokar da kuma abun da ya shafi jerin mutanen da dokar nan za ta shafa.
Amma abin sha'awa wanda ya kamata ya la'akari da ita wannan oda ba yau ba aka zarta da ita ba, a baya an zarta ita. Wasu da suke ganin da cewa odar nan za ta zama cutarwa zuwa gare su sun je gaban kotu, suka gabatar da bukata na ganin cewa ainihin an soke ta, an dingine ta. Kuma abin da ya cece ku ce a halin yanzu shi ne ita wannan kotu ta bi bahati ta ne kadin koken da su waɗanda ke ganin da cewa wannan oda ta cutar da su suka kai. Kuma kotu ta yanke hukuncin cewa oda ta dace da tsarin mulki, oda ta halatta, kuma gwamnati ya wajaba ta ɗauki matakai na ganin da cewa ainihin dukiyoyi waɗanda ake zargin ire-iren waɗannan mutane sun kwashe ainihin ba su salwantar ba. Sannan abin sha'awa dangane da shi wannan har ila yau, mafi yawan shari'o'in nan da ake magana waɗanda kuma ake magana odar nan da aiki kan shari'o'i ne ga daɗi, wato ba wannan gwamnati ba ce ta fara. Mafi yawan shari'o'i ne waɗanda sun shekara 7 goma ko biyu a gaban kotu, amma sun kici sun ji cinyewa saboda waɗannan mutane ba a kanke dukiyar nan ba, suna ta'ammuli da ita, suna sauya ma'auni wanda ya danganci da bahasin shari'a da take. Wannan dai shi ne ainihin takaitaccen bayani wanda ke da nasaba da ita wannan oda da ake ciki kuce a kan.
Akwai waɗansu lauyoyi da suke ganin cewa wannan doka kamar irin ta dokar nan ta biyu ce ta soji da shugaba Buhari ya amfani da ita yana shugaban kasa na soji, na cewar kowa mai laifi ne sai in kotu ta wanke shi. Wane martani za ka iya maida idan kai la'akari da cewar suna duban akwai ICPC, akwai EFCC, akwai 'yan sanda, akwai kotuna da duk tsare-tsare na dokoki da zai biya ma gwamnati bukata na hana warwala ko yin sharhola da dukiyar da ake bincike an dauki mataki akai ba tare da an yi wani sabon kuduri na doka irin wannan da shugaba Buhari ya yi ba?
Abu mafi a'ala dangane da kowace irin doka ko kuma kowace irin oda wadda ta fito, abu mafi a'ala shi ne ka auna ta akan ma'audi na halatti, akan halatti na doka. Wannan mu'amala, wannan dokar da ake magana da ita wato executive order number 6, an kai ta a gaban kotu domin auna ta akan ma'auni na doka. Kuma ainihin ita wannan kotun da haƙƙinta ne ta tabbatar da ingancinta ko sai ta kai huri akan ingancinta. Saboda haka magana kaman da wata doka da ta gabata ko makamancinsa ba shi bane. Abin la'akari shi ne cin halatta, ta halatta a bisa ma'auni, a bisa mizani na tsarin mulki ko ba ta halatta ba. Kotu ta yi hukunci, ta halatta ta, ta amince da ita, ta amince da ingancinta, ta kuma tabbatar da ita. Saboda haka magana ta kare akan wannan gaba. Ko ta yi kama da wata doka wadda ta shuɗe ko ba ta yi kama da ita ba. Ba shi ne abu muhimmi ba. Abu muhimmi shi ne sun ta halatta ko ba ta halatta ba. Ta inganta ko ba ta inganta ba a bisa mizani na tsarin mulki, a bisa mizani na doka ƙasa.
To magana ta gaba ita ce ta mutane 50 da aka ce doka haramci ga tafiye-tafiyensu wajen Najeriya da kuma waɗansu dukiyoyinsu za a rike kuma za a sa ido akan haka. An fitar sunaye amma gwamnati ta ce ai mata azarbabi ba ita ta bada wannan jerin sunayen ba. Me yasa gwamnati bata hada order nan da kuma sunayen waɗanda wannan doka za ta shafa ba karo na farko?
Ai idan ka bi ba sun ita wannan doka ce wata ta bada dama na ainihin da na ci gaba da bin bahati waɗanda ainihin ya cancanci dokar ta yake da su. Saboda idan ka bada list na mutum 10 yau, GB bukata ta kama ta ƙarin mutum 20 ko 30 bisa la'akari da inda da tsarin aikin ita wannan doka. So za ka ci gaba da bin bahati akan wannan tsari. Saboda ka halin da ake gwamnati a gwamnatance ba ta hitta wani list ba na cewa wane da wane yana, amma abinda a gaskiya al'amari ana ci gaba da tantancewa da la'akari da ita kanta doka da la'akari da kuma akan wa ta waje bata yi aiki kamar yadda ainihin kotu ta tabbatar da ingancinta.
Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami kenan a tattauna da nayi da shi. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla to sai rahotanmu na biyu wanda Salihu Jibrim da Tamar Abari suka hada mana akan ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ayyana domin tallafawa matan karkara.
A sakonsa domin wannan rana dai, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga gwamnatoci da kuma al'umma da su tabbatar da kare haƙƙin mata a ko'ina suke, wajen samar musu da filayen noma da kuma tsare su daga hukuma irin su fyaɗe da musgunawa da kuma ba su ilimi da lafiya domin samun nasarar cimma sabon shirin muradin ƙarni na Majalisar Dinkin Duniya na kawar da talauci a tsakanin al'ummar duniya baki ɗaya. Wannan kuwa in ji babban sakataren zai samu ne idan aka saka mata cikin sauran al'amuran da ya shafe su da kuma na yankunan da suke zaune, ba wai su zama 'yan kallo ba a harkokin mulki da siyasa. Najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da hatta matan birane ma ke neman samun 'yanci ballantana na karkara, abinda malama Maryam Garba na ƙungiyar Fahimta da ke Bauchi ta ce akwai matsala na baiwa mata damar tsayawa mukamai na siyasa.
A gaskiya in zan faɗa ne dai, tunda nake ganin mata su haɓasa su fito, mata sun fito wannan karo ba kaɗan ba, amma an yi karo da abubuwa da yawa. An nuna mana tsangwama, an nuna mana ƙiyayya, an nuna mana cewa mu mata ba komai ba, ba mu isa mu yi komai ba. Ne kuma ina faɗi nan da babban murya cewa wallahi duk namiji da ka samu yayi nasara ya ci gaba, dole ne akwai mace da ta tallafa mishi.
Babin ya jibrin murya Amurka daga Lagos.
Hadiza, rana ce ta matan karkara, kin san da wannan sallar?
Ga abin santa ba.
Ya aka yi?
Muna a can a ƙauye karkara ba. Matsalolin mu, muna so a taimaka mu kiwo, muna kasuwa a taimaka mu da jari da ruwa na sha. A gyara mu hanyoyi, mu rika kai sana'o'in mu kasuwa. Da matsalar kiwon lafiya ba, harkar ilimi na lakwal.
Shi ma kuna so?
Eh, muna so. Shi kuma muke so. Harkar yara su sami ilimi na lakwal.
Fatu Adamu.
To malama Fatu Adamu, gashi yau rana ce ta matan karkara, ko kin san da wannan rana?
Ban sani ba.
To kamar a matan karkara ana tuna da su ne a wannan rana, a kula da kamar matsalolin su da kuma wasu bukatun su da sauran su. Kamar wani irin ku a bangaren karkara, ko wani irin bukatu gare ku?
To muna bukatu da kamar ruwa, kamar tafuna, da kiwo, da masana'anta muna so a samu. Muna so mu rika sana'a, kawai muna zaman haka nan, kuma mun iya sana'a, mun iya mai, mun iya kiwo, mun iya ban ruwa in mun samu. Eh, duka muna so kawai gwamnati a taimaka mu kawai da furuji.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.
Gaida su. To kamar na ce, yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ayyana domin tallafawa matan karkara. Shi yasa muke so ku kira ku ba mu albarkacin bakinku. Za ku iya kira akan lamba 1-202-205-2655.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka daya sai a jiro lambar wato alama kari daya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar.
Salamu alaikum. Salamu alaikum, barka mu. Wannan rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana domin tallafa matan karkara. Shi yasa muke so ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku, ba mu ra'ayinku akan wannan rana. Za ku iya kira mu akan lamba 1-202-205-2655. Assalamu alaikum, wani na kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum salam, malami sunanka?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo Zarko da kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To malam, ka bamu albarkacin bakinka, me yake so ka ce a wannan rana?
To wannan ai wannan kawai da Majalisar Ɗinkin Duniya tana warewa ne, domin mu nan a nan Afirka ai matan karkara ai su suke fitowa wahala. Saboda za a ga masu karkara za su je su ce gurgurar za su ce wani miji abinci, ita za su je ta sissuka, ita za su je ta kai nika, ita za su je ta je gora ta ɗebo kayan gona daga toyi. Na wani jin daɗi a gurin matan karkara, da haka ne abin da nake gani. Gaskiya ai Majalisar Ɗinkin Duniya tana fitowa irin wannan rana ne, amma gaskiya akwai ƙalubale a Afirka especially ma mu 'yan Najeriya.
To
ana so in dai ana so a tabbatar da wannan, ya kamata a ce ana samun
cigaba. Mun gode da Kano, sai mu je Sokoto. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Me sunanka daga me albakacin bakinka?
Sunana Idris, ina kira ku daga nan cikin garin Philips ko Gudu local government Sokoto state.
Okay, to malam
Idris.
Malam Idrisa, faɗi mu je.
Oh, ra'ayina ni gaskiya wannan rana ta yi daidai. Sai dai akwai ƙalubale gaskiya, ya kamata Majalisar Ɗinkin Duniya ta kayar da wayar da kan. A ta gaskiya akwai koran abubuwa da ba a musamman yankunan karkara. Wannan rana kaga yankunan karkara kuma ba su san da ita ba. Mata ya kamata gaskiya hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta hito da wasu musamman kafafen labarai na ciki da na waje, saboda su wayar da mu kan mata su san wannan rana, su yi unguwanni don cewa akwai wannan rana. Ya gudu mata Idris daga Philips ko Gudu local government Sokoto state.
To mun gode Sokoto. Sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Sai ku kire mu ku ba mu albarkacin bakin ku. Muna da Bauchi. Salamu alaikum.
Alaikum salam.
Me sunanka?
Sunana Adamu Murjaye.
Okay malam Adamu, ba mu ra'ayinka akan wannan rana?
Wato wannan rana muna ganin da fara daki tun da wurin da ya kamata su yi wanda suke da shi so mu, amma yanzu program din na an jima ana yi, amma matan karkara har yanzu ba su da labari. Tunda abin da yake bayyane shine wannan ranan kawai ake faɗa, amma wani program din su duk da su so mu ba ya kamata su ɗauki mataki wanda za a bi shi tun daga kan Najeriya local government zuwa local government.
To mun gode, Allah ya sa shugabannin za su ji. Yanzu za mu leƙa a Jos Plato. Wani akan layi?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Yawa, mai magana Bala Komanda ne daga tsakiyar garin Bukur Plateau state.
Okay malam Bala, ba mu ra'ayinka?
To ra'ayina gaskiya gwamnatin tarayya da sauran ita gwamnati da ta fito da wannan rana, ba wai ta dinga ayyana rana irin wannan ba, a dinga yin shi a aikace. Tunda mutanen nan suna neman taimako, mata da suke ƙauyuka suna neman taimako, suna neman tallafi, ba wai a sa ranan ba, a dinga neman inda suke a taimaka musu, shine lallai shine ka'ida. Amma an bada an ware wani rana, aka ce wai rana na mata ne na ƙauye ko kuma ɗan su abubuwa, to sai dai a faɗa an faɗa ne kawai.
Malam Bala,
mun ayyana shi. Na'am
malam Bala, mun gode kwarai, insha Allah za su ji. Yanzu sai mu leƙa Sokoto.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Allah ya bala magabacin mu na Sokoto, Najeriya. Gurbanin su gama.
To muna jinka, me ra'ayinka?
kan kula da hukumar mata. Ya kamata masu je hukumomi su kula da hukumar mata. Mata su ne iyaye na uwa da kowa gurgurdu. Saboda haka ya kamata a kula da hukumar mata, a dalta su aika waɗanda sun kawo su kima a kula da hukumar su.
To mun gode kwarai. Yanzu sai mu je a Kebbi daga Sokoto, sai mu leka Kebbi.
Eh, salamu alaikum. Hello.
Hello, salamu alaikum.
Amin alaika salamu. Ina wuni?
Eh, wane ke magana akan layi?
Eh, da ba mai fata ya wuri.
To sai ka ba mu ra'ayinka, me ra'ayinka akan wannan rana?
To da farko dai ina so in jingina ma majalisar ɗinkin duniya akan wannan mataki da ta dauka na tunawa da muhimmancin mata ka aka ware wannan rana da kamata yau a matsayin ranar mata na duniya. Amma alal hakika mata a ƙasashen mu na Afrika ba su more ma wannan rana ba sakamakon irin kalubale da suke fuskanta. Misali, yanzu za ka karɓi yarinya a haimar fyaɗe, maimakon a ce an ɗauki mataki na fato mata yankin kanta, sai ka ga abin ya sha ruwa. To da fatar nan zuwa gaba za a ba mata yankin su kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su. Ina godiya.
To mun gode kwarai. Taraba, yanzu sai mu je a Niger State. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Barka, kuna lahiya, me ra'ayinka akan wannan rana?
Suna magana da Ibrahim ne wanke hula a garin Maigode a Kimba.
To Malam Ibrahim, me ra'ayinka akan wannan rana?
Gaskiya wannan rana ra'ayina akan ta gure matan mu na Afrika, gaskiya sai dai mutum mutu juyayi kawai. Saboda bangaren da hukuma dai gaskiya ba su ma san da, musamman ma mu da muke karkara ba ma san da wannan ranar ba. Sai dai yanzu da muke ji suke faɗa a rediyo.
To me kuka san ganin shugabannin ku sun muku?
Gaskiya babu wani abu da suka yi da bangaren jin daɗin rayuwar mata musamman mu nan Najeriya dai babu shi.
To mun gode. Yanzu sai mu je a Taraba. Wane ne akan laya Taraba?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kana magana da Haruna mai da daga Izi Taraba State.
Okay Malam Haruna, me ra'ayinka akan wannan babbar ranar?
Eh to ra'ayina gaskiya ina so gwamnati ta sa ido akan hidiman mata. Saboda gaskiya mata suna wahala. Yawwa, ra'ayina kenan. A tashi lafiya. Haruna mai da daga Ibbi mai wankin wanda.
To Malam Haruna mun gode. Yanzu kuma sai mu je a jihar Bauchi Najeriya. Salamu alaikum, wani ne akan layi?
Wa alaikum salam, sunana Ayuba Garba, Imam Katin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode. Me ra'ayinka akan wannan ranar?
To ra'ayina dai har ga Allah mata irin na karkara hakika suna shan wahala musamman wajen lafiyarsu da kuma abin da ya shafi ilimi. Yana da kyau gwamnati su kula da wannan lafiyarsu da kuma ba su ilimi, su ma a goga kafada da na cikin gari, kuma yana da kyau a kula da su kwarai da gaske. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam Katin Madaki a jihar Bauchi.
To Mal Haruna mun gode kwarai daga jihar Bauchi. Yanzu sai shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da kowa da sabon shiri na labaran wasanni. To bari mu fara da Najeriya, wacce duk da nasarar ci 4 da babu da ta samu a kan Libya a wasan da suka yi rana Asabar a garin Uyo. Hukumomin ƙwallon Najeriya suna son 'yan Najeriya din da su ƙara ƙaimi a wasansu na gaba da za su yi in Allah ya kaimu a gobe a ƙasar Tunisia. 'Yan Najeriya tuni suka riga suka bar Najeriya din domin isa can ƙasar Tunisia don wannan wasan da za su yi, wanda ɓangare ne na gwagwarmayar da suke na ganin cewa sun shiga gasar cin kofin ƙalubalen ka na Afirka, wato Africa Cup of Nations, wanda za a yi baɗi in Allah ya kaimu a ƙasar Kamaru. To su dai 'yan Super Eagles na Najeriya din, wato abin da suke kokari shi ne su ga sun koma cikin wannan gasa, wacce sau biyu suna kasa zuwanta a shekarar 2015 da kuma wacce aka yi bara 2017. To shi ne suke son kada jirgin wannan wasan ya basu idan a je Kamaru. ita wannan gwagwarmaya tun watan Yuni da ya gabata suka fara yanta, amma kuma suka fara shan kashin cibiyu da babu a hannun yan Afirka ta Kudu da suka zo wasa a nan Najeriya din. Amma daga baya a watan da ya gabata suka je suka kwance haushin su suka kasar Seychelles ci uku da babu. Har yanzu game da kokarin da kasashe suke nasa shiga wannan gasar na cin kofin kalubalen ka na Afirka, shima Eric Bailey da ke bugawa Manchester United ya taimaki kasar shi ta Cote d'Ivoire. Kwabar Coast ta lallasa Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da ci hudu da babu a wasan da suka yi, wanda ya sa yanzu ƴan Afirka din suka zama na biyu a rukunin su bayan kasar Guinea, wacce ita ma ta ci ruwan da ci biyu da babu. To hatta ita kanta wadda ake sa ran ta zama mai masauki, wato Kamaru ne shi gasar da za a yi Berlin din, ita ma ta samu cin Malawi ce ɗaya da babu, abin da ya sa wannan ya baiwa sabon kocin ta Clarence Seedorf wato nasarar shi ta farko tun da ya fara jagorantar kungiyar ƙwallon ƙafa ta Domita Blanc. To bari mu gargare a kasar Saliyo, inda shugabannin ƙwallo suke can suna ci gaba da cece kuce, inda kuma ministan wasanni na kasar Ibrahim Lanke ya fito ƙarara yana zargin Madam Isha Johansson, wato wacce take mambace ta hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta kasar, akan cewa ita ce ta sa aka sawa kasar Saliyo hani, wanda hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ta samu taramcin taɓa ƙwallo na wani lokaci. A taron da ya kira na manema labarai a ranar Alhamisin da ta wuce a birnin Freetown, ne ministan yake fitowa ƙarare na zargin ita Madam Johansson da cewa ita kadai ce ba tare da kowa ba ta tuntubi hukumar FIFA ta nemi a ƙarfafawa ƙasar tata wannan takunkumin. To ita dai Madam Johansson da kuma Christopher Kamara, wanda suke shugaba da kuma sakatare na hukumar ƙwallon ƙafa ta Saliyo, duk an dakatar da su, kuma ministan ya ce dakatarwa ta su dole a aiki da ita tana nan daren bayan da ta je. Jama'a, abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan, mun bar ku lafiya.
To madalla, yanzu sai shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaice, kasar Saudiya na shirin amsa cewa dan jaridan nan da ya bace mai suna Jamal Khashoggi kashe shi aka yi, a cewar rahotannin kafar labarai ta CNN. Kafar labaran ta CNN mai mazauni a Amurka ta ce majiyoyi sun gaya mata cewa kuskuren da aka yi wajen kokarin tatsar bayanai shine yayi sanadin mutuwar Khashoggin. A cewar CNN, da alamar waɗanda suka tunkari Khashoggi sun nemi su sace shi ƙarfi da yaji su kai shi Saudiya don a ci gaba da yi masa tambayoyi, sai kuma abin ya zo da ajali. Shugaban Amurka Donald Trump a wata hirar da aka yi da shi da kuma aka yada da daren jiya Lahadi a shirin gidan talabijin na CBS mai suna 60 Minutes ya yadda cewa Amurka da China sun shiga yaƙi na cinikayya. Ya fi son a bayyana al'amarin da takaddamar cinikayya, kuma ya sha alwashin yin galaba. Ita ma channel a wannan shiri na CBS din, jakadanta a Amurka Sway Tinkai ya ce zarge-zargen da ake mata ba su da tushi, kuma hakan rashin adalci ne ga mutanen kasar. Ya ce da wuya a ce al'umma mai girma irin China ta ci gaba ne kawai saboda sace-sacen fasahohin Amurka a maimakon dogaro ga kanta. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashen cewa sakataren tsaron ƙasar Jim Mattis na iya zama ɗaya daga cikin manyan jami'o'in gwamnatinsa da za su yi murabus nan gaba. Shugaba Trump, wanda ɗan Republican ne, ya faɗa a wata hira a jiya Lahadi cewa Mattis watakila ɗan da makara ne.
Da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu, sai kuma gobe da safe in Allah ya kai mu da ƙarfe 6 na asuba, a madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, sai injiniyan namu Greg Burns Abdulaziz Adili Turo ke cewa mun bar ku lafiya daga Washington DC.